نبينا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن ظهور الشهوات إلى جنات المقربات. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركب الأسانيد سألوا أن يصفحوا بمثال البركة لثلاثة دارنا ربا. قلوا دوزنا المحرم هجرة الشهر حديث النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تمت صلاة منا شكرا قولا لذي قول شكرا بعيده معناه مشكو صلاة وشكرا تأديه ولذات البيوت وتعالى أبدا بيوت وتعالى وقصص وتعالى تقص الذي يهدو أن عيسى أن نوحي الثاني إلى النكة شكرا بيوت إشرف نبيه الهدية
Allah subhanahu wa ta'ala da kaddarawarsa. Wannan shine darasi na 24 a jerin karatutuka na tafsirin Al-Qur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan masallaci mai tarin albarka na Uld a wannan unguwa ta maboyar amare. Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana jagoranci gabanin mu shiga cikin tafsirin Al-Qur'ani mai girma. Akwai bayani guda biyu da zan yi. Bayani na farin daga ‘yan uwa da suke bibiyar karatukanmu ta hanyar kafafen sadarwa, musamman Facebook, wanda suke kallon karatunmu na tafsirin Al-Qur'ani mai girma da ma sauran karatukan da muke gabatarwa. Akwai ‘yan uwa da suke bibiye da mu a ƙasar Libya wanda suka turo saƙon cewa suna buƙatar a sanya su cikin addu’a kasancewar yanayin ya canza su shiga wani hali. Allah subhanahu wa ta’ala muke roƙo da ya fidda mu da su gaba ɗaya a cikin hali na ƙangi zuwa ga hali na walwala, sannan kuma Allah subhanahu wa ta’ala ya sanya albarka a cikin watan abin da ake yi na ayyuka. Wa’inda suke can jirgi ba sa da aiki, muna roƙon Allah da sunayensa tsarkaka da sifofinsa kyawawa, Allah subhanahu wa ta’ala ya zaɓar musu ayyuka masu albarka. Wanda suke kuma da aikin, Allah subhanahu wa ta’ala ya sanya albarka a cikin aikinsu da mu da su baki ɗaya, bi rahmatihi allati wasi'at kulli shay. Bayani na biyu, bayani akan abun da ya shafi wasu kurakurai da dazu wasu ‘yan uwa suka yi min tambihi a kansu. Dadiyawa daga cikin masallata suke gabatarwa a yayin sallah, wanda ya kamata a ce an ɗan ja hankalin mutane a kai, wanda idan ba mutum ya tsaya ya natsu ba, to ba zai gano waɗannan kurakuran ba. A kan haƙiƙanin gaskiya, kurakurai a sallah abu ne tun zamanin su Al-Imam Al-Albani alayhi rahmatullahi ta'ala sun yi kokari wajen tadwini, wajen rubuta kurakuran masallata a cikin sallah, wanda in ban manta ba Nasiruddin Al-Albani da Al-Imam Ibn Baz da Al-Imam Uthaymeen alayhi rahmatullahi ta'ala sun rubuta bayanai akan kurakuran masu sallah a cikin sallah. Mafi tsadar kurakuran da muke yi a yanzu suna da yawa, amma in takaita akan biyar shine: na fari al-isra'il as-salati, gaugawa wajen tafiya sallah, musamman ma a lokacin da aka ce liman da ke jagorantar mutane sallah ya yi ruku'i, zaka ga mutane wani ya to a tsiyata cikin masallaci kamar an tada bomb zai shigo a masallaci tsiyate ba addu'a ba komi haka zai shigo masallaci daga yayi kabbara Allahu akbar ya ji liman malume suka ce duk wanda ya irin wannan sallah to ya rubuta ya aje bai sallah ba da shi da wanda bai zuwa masallaci duk wasu daya ina fatar mun fahimta dole ya bar farilla guda biyu zuwa uku a wannan wurin farilla ta fari takbiratul ihram kabbara harama wajibi ce to wanda yazo tsiyace yayi kabbara Allahu akbar dan Allah yayi kabbara harama bai yi ba to kaga ya bar rukuni daga cikin rukunin sallah kuma duk wanda ya bar dai daga cikin rukunin sallah sallarsa ba ta yi ba abu nabi alqiyamu laha idan aka yi kabbara harama dole sai an tsaya akwai tsayuwa wacce kabbara harama ya bar sa bai yi shi ba kaga ya bar mi rukun daga cikin rukunin sallah da haka sallarsa ba ta yi ba kamar uku babu natsuwa a ciki duk wanda zai zo a tsiyata cikin masallaci kamar wani an koro dan ne yace to wannan sallarsa ba ta yi ba za ka sai yayi kokari mu kiyaye akan wannan kuskuren da muke Allah ya kai gyara abu na biyu da muke kurakurai daga ciki rashin daidaita sahu babban matsala da masallacin nan suke fama da shi akwai adamu taswiyat as-sufuf hatta masallacin nan da ake kira masallacin na ahlus sunna wal jamaa zaka iske sahun sai a hankali wanda kuma wajibi ne akan liman da zai jagoranci al'umma sallah idan aka yi iqama ya daidaita ba mamunsa san sahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu akan matsayin daidaita sahu a gurguje abu na uku daga cikin kurakuran da muke yi shine da yawa daga cikin masallata ba sa yin ruku'i ba sa cika ruku'i wani zai yi ruku'i zaka ga shi kamar garden ya ta yi doko kwallo ina fatan mun fahimta abun babu tsari wani kuma zaka ga shi yana ruku'i kamar yadda ka san ana APS alcohol ana yana shirin ruga da gudu abun shi ma babu tsari to annabi ya karantar da mai da ake daidaita sahu a cikin sallah wannan daidaita sahun rukun daga cikin rukunin musulunci sannan kuma wajen sajada ma akwai matsala da yawa daga cikin masallata suna yin sajada ba sa cika yin ta sajadar duk da kasancewar ta rukun daga cikin rukunin sallah wani fa zai yi sajada amma zai kaura goshi hancin sa bai taɓo ƙasa ba wannan kuskure ne da masallata suke yi kuskure ne manzo Allah sai yake cewa an umarce ne akan yi sajada akan gaɓoɓi guda bakwai daga cikin wayannan gaɓoɓin akwai hanci a cikin su abu na gaba wanda shine ina da cikin mafi abinda zamu fara tunatarwa akai shine diyawa daga cikin masu sallah kuskuren su ba su sanya ake cika sallah ba wanda ake ce ma masbuki wanda yazo ya tarar da liman yayi wasu raka'o'i ko raka'a biyu ko raka'a daya to idan mutum zai cika sallah ya zai cika ta wannan mafi tsadar abin da ya kamata masallaci ya nema ya sani kenan shi yasa idan ka samu al-majmu'na al-imamu an-nawawi alayhi rahmatullahi ta'ala a mujalladi na 4 shahira 117 mallaki yake cewa da za a ce mutum misali mu dake kaddara sallar magriba tana da raka'a guda nawa raka'a guda uku to idan mutum yazo ya iske liman yayi raka'a guda biyu sauransa raka'a nawa daya to idan ka bi liman raka'a daya yanzu ya zaka yi ka cika wayancan sauran raka'o'i wasu daga cikin kurakuran da muke yi wasu ha kawai tunda yayi ratan raka'a biyu in ya tashi zai kawo raka'a biyu dubule haka kawai zai kawo raka'a biyu ya zauna yayi tahiyya ya sallabi kuma zai karanta fatiha da sura kuma a bayyane wasu haka suke yi wanda duk wanda ya wannan yayi kuskure a cikin sallah wasu kuma sun tashi su kawo raka'a su yi su karanta fatiha da sura sai su zauna su yi tafiya sai kuma su tashi su karanta fatiha da sura sai su sallabi a ga wannan shi ma kuskure ne to al-imam an-nawawi alayhi rahmatullahi ta'ala ke cewa walau adraka raka'atan min al-maghrib idan mutum ya samu sallah ya samu raka'a ɗaya daga cikin sallar magriba qama ba'da salamil imam sai ya miƙe bayan liman kinsa ya sallami sallah yanzu liman ya saka raka'a uku kai kuma ka samu raka'a nawa daya sai ce sai ka miƙe wa yusalli raka'atan sai yi raka'a daya thumma yashhadu shahadu sannan ya zauna yayin zaman tafiya thumma thalithuhu sannan ya tashi ka raka'a ta uku thumma yatashhadu sai ya tahiyya to ya zai kasance ya sallar za ta kasance sallar da zashi tuka ta shine zai tashi ne raka'a farin da zai kawo za ta kasance a matsayin raka'a da ya samu tare da liman ita ce raka'a farko ta abunsa raka'a da liman yayi fatiha kadai ya asirta ya ruku'i ya sallame salla to agunka kai masbuki ita ce raka'a fare ina ba ta mun fahimta matsayin ta matsayin fatiha da sura take ashe idan ka zo zaka taka salla to zaka karanta fatiha ne ai mutun zai karanta fatiha ne ai da mutun zai karanta fatiha da sura sai ya zauna yayi tahiyya sai ya tashi ya kawo fatiha a asirce ita kadai sai ya zauna yayi tahiyya ya sallame salla ina ba ta mun fahimta wannan abun al-Imam an-Nawawi ya fade shi kuma wannan shine fa'intar Sa'id dan Musayyib da kuma Al-Hasan al-Basri da Umar dan Abdul Aziz da Al-Imam Ata da Maqul da Al-Imam az-Zuhri da Al-Imam al-Auza'i da Sa'id ibn Abdul Aziz daga kuma haka aka samu ruwaya daga Umar dan Khattab da Ali dan Abi Talib da Abi Darda wannan dukkanin sahabban Annabi ne kuma wani kauli na al-Imam Dawud az-Zahiri wasu suna ganin idan mutum ya zo sallar magariba ya tarar da liman yayi raka'a biyu to wannan raka'ar da ya iske wannan raka'ar da ya iske ta ƙarshe to ita ce raka'ar ƙarshe a gunsa dan haka zai tashi ne karanta Fatiha da sura ya karanta Fatiha da sura ai karanta Fatiha da sura ya tafiya ya karanta Fatiha da sura ya saura ya yi tafiya wannan shine fa'intar wasu daga cikin malaman abinan malaman malikiya sun tafi akan akwai su daga cikin malaman malikiya sun tafi akan wannan akwai irin su ibn munzir ibn umar da mujahid sun buga hujja da hadisin annabi sun dake cewa ma adraktum fasallu wa ma fatakum faqdu cewa cikawa za a yi baran ko za a ranka ne ba cikawa za a yi ba a kuma daidai wannan lokaci hadisi ya tabbata da annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam cewa ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa atimmu dan haka kauli rajihi shine mutun zai cika sallar sa wannan bayani yana cikin fatawal lajnatu daima a mujalladi na 7 shahi na 322 dan haka kauli wanda za mu rihi akan sa idan mutun ya zo sallar magariba ko mu dauki sallar isha'i misali kada raka'a guda hudu sai kai sai liman ya karanta fatiha da sura so biya ka iske shi a zaman tahiyya to zaka bi liman zaman tahiyya a tashi a kawo fatiha idan ka tashi zaka cika sallar ka zaka karanta fatiha ne a asirce fatiha a asirce ka sallame sallar ka wannan shine fa'intar magabata wallahu ta'ala a'lam Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu abu na ƙarshe da zan rihi akai shine masu sallah to kowanne mu ya je makaranta ya bibiyi malumai a ina ake gyara kuma menene musulunci ya karantar Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu arama a satin da ya gabata mun kwana a aya ta 182 bayan Allah subhanahu wa ta'ala faman khafa min musin janafan aw ithman fa aslaha bainahum fala isma alayhi inna Allah ghafurur rahim daka yoda mu tashi aya ta 183 zuwa aya ta 186 in Allah ya yarda sai Allah yace
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون
الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الله يا أيها الذين آمنوا ya ku waɗanda suka yi imani da Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala nan ya kira masu imani da suna na imani domin Allah subhanahu wata'ala ya daga darajar su babbar daraja ce a rayuwa ubangi subhanahu wata'ala ya kira ka da mai imani Allah ya karrama ka saboda ba kowa bane ke samun ya kai matsayi na mai imani ko sai Allah ya kira al'ummar annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam da cewa masu imani Allah ya ce kutiba alaikumus siyam kutiba bi ma'ana furida alaikumus siyam an farlanta muku an wajabta muku an tilasta muku yin azumi kalmar kutiba fi'ili ne madi mabniyun liman lam yuzkar fa'iluhu wal fa'ilu huwa Allah subhanahu wa ta'ala ma'anahu ay faradallahu alaikumus siyam Allah ya farlanta muku yin azumi ya ku suka yi imani Allah ya ce Allah ya farlanta muku ya wajabta muku yin azumi malu suka ce alwajibu shine watan ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikahu abunda idan kai Allah zai baka lada idan kuma kai Allah zai baka zunubi duk wanda yayi azumi zai samu lada kuma wanda yake Allah zai rubuta masa zunubi in dai ba da uzuri ba to Allah ya ce kutiba alaikumus siyam Allah ya farlanta muku yin azumi wani azumi shine azumin wata ramadan Allah ya farlanta muku yin azumin wata ramadan ma'anar azumi a harshen larabci shine al-imsaku kamewa da haka idan mutum ya kame akan abu sai a ce saba yayi azumi kamar da zo a cikin alqur'ani mai girma qissar nana maryam uwar annabi isa alaihi afdalus salatu wa atammu taslim lokacin da tazo wa mutananta da jari ta ce min ni na riki azumi ko take cewa banji ba inni nazartu lirrahmani sawan falan ukallima alyawma insiya nayi alwashi wa ubangi subhanahu wataala zan kame baki na bazan yi magana ba kaga kalmar sawu ta zo anan amma azumi a yare gun maluman fikihu suka ce wato huwal imsaku anil muftirat والشهوات من طلوع الفجر الى غروب الشمس بنيه التعبد شيني كاميوا دوكانين ابوندا يا شاهيتي da kuma sha da abunda ya shahi shawa ta rayuwa tun keto wa alfijri na biyu har zuwa faduwar rana da niyyar ibada da niyyar ibada ashe idan mutum ya waye gari sai ya waye gari ayi ruwa misali irin wanda muke lokacin da muke cike a yanzu rana bata fito ba sai bai kariya ba har magariba ta zo kaga bai ci ba kuma bai sha abun sha ba kuma bai kusanci iyali ne ba sai mu ce yayi azumi da yayi azumi ba saboda me saboda babu niyya dole sai mutun ya kame daga ci da sha da kuma kusantar iyali tun keto wa alfijr na biyu har zuwa faduwar rana tare da niyyar bauta wa Allah subhanahu wataala wannan shine ma'anar azumi sannan kuma azumin nan rukuni daga cikin rukunin musulunci guda biyar hadisin abdullahi dan umar Allah ya kara masa yarda hadisin da imam muslim ya kawo manzala ke cewa buniyal islamu ala khamsin an gina musulunci akan ababe guda biyar musulunci ya tsayu ne akan abubuwa guda biyar abu na farin shaidawa ba abin bauta da gaskiya sai Allah abu na biyu tsayar da sallah abu na uku yin waton yin azumin wata ramadan abu na hudu abu na uku ba da zakka abu na hudu aikin haji abu na biyar yin azumin wata ramadan a wannan ruwaya ta ibnu umar Allah ya kara masa yarda da haka yin azumi ne daga cikin rukunin musulunci kuma duk wanda yayi jayayya yace shi bai ga dalilin yin azumi ba ko ba zai yi azumi dan beniya ba to gun malamin ya tsaya cikin daira ta addinin musulunci Allah subhanahu wataala ya kasa din al'amarin da haka Allah yace kutiba alaikumus siyam an farlanta muku yin azumi to waye zai azumi wanda zai azumi shine wanda yake musulmi dole sai kasance musulmi ba ruwan Allah da kafiri da haka kafiri ko da yayi azumi a ce kirista kuna rayuwa da shi gari daya sai wata ramadan ya kama sai ce shi ma ya dauki azumi a matsayinsa na kirista azumin su bai ba dalili ba musulmi bane dole sai ya kasance musulmi sannan kuma baligi wanda ya zamanto baligi da wanda yake baligi ya balaga balaga malumi suka ce balagar namiji ya kai shekara 15 ko kuma gashin mara da hamata su fito masa balagar mace ta fara haila ko da ta kai shekara 15 ba ta fara haila ko kuma gashin mara da hama ta su fito mata ko kuma watan nan nasu fito mata a gabanta idan ta kai wannan to ta balaga ina fata mun fahimta duk wanda wannan alamu suka fitar a kansa to azumi ya wajibi a kansa abu na uku sannan kuma ya zamanto aqil ne hankali mahaukaci Allah bai dora masa wa shari'a mahaukaci baya da shari'a addini abu na nawa kenan na hudu ya zamanto al-muqim ka zamanto dole kana cikin gari wanda yake mai cikin halin bulaguro bulaguro Allah bai dora masa ba sannan kuma ka zamanto as-sahih wanda yake lafiyayye wanda yake baya da lafiya Allah subhanahu wataala bai dora masa yin azumi ba sai in ya samu lafiya sai Allah ya ce kama kutiba alal ladina min qablikum kamar yadda Allah ya wajabta ma waɗanda suka gabace ku yin azumi Allah ya farlanta muna yin azumi kamar yadda aka samu wasu al'ummomi suka gabace mu suna yin azumi ya zo a cikin asar na malamai cewa wanda ya fara yin azumi shi annabin Allah annabi Nuhu suka ce a'a kafin annabi Nuhu akwai al'ummar da ta gabata don haka ba shi bane farkon fara yin azumi almuhim al'ummar ta gabata sun tattace suna yin azumi sai dai malamai sun tattauna yadda muke yin azumi haka suke yin azumi suka ce a'a kowace al'umma da nata irin yadda take yin azumi Allah subhanahu wataala ya datar da mu to Allah ya ce an wajabta ma wanda suka gabace mu irin yahudawa da nasaru sun yi azumi annabawan Allah suka gabata sun yi azumi sai Allah ya ce la'allakum tattaqun tabbas la'alla huna tufidu tahqiq tabbas idan kuke azumi kun kasance cikin masu jin tsoron Allah subhanahu wataala a duk cikin ayyukan ibada da mutun yake babu aiki mafi tsada da mutun yake yi dan Allah kamar azumi jama'a mun fahimta babu wani aiki da mutun yake yi a cikin abun da Allah ya wajabta masa dan Allah kamar azumi shi yasa ai mutun ma bai iyawa ba zai yi ba ba wanda zai yi azumi dan dai a ci shi na azumi ko akwai shi mutun ya ini kana ganin abinci ga kaji masha Allah ga shi a biso take yana kallon kuma Allah ya ce maka ba za ka ci ba kuma ka hakura ka daure ba za ka ci ba dan Allah ai shi Allah ko a kai kana ganin akwai wata gwamnati a duniya da zai isa ta samu mutane azumi jama'a akwai ta wallahi duk duniya babu wata gwamnati dan ko ka hana mutum yana iya ya shige daki ya ce baka san ko ya ce ba amma shi Allah wa huwal qahiru fawqa ibadihi yana ganin ka duk inda kake jin tsoron Allah zai hana mutum yana ganin ga abinci ga abin sha kuma sai ya kasa ci shi yasa annabi yake faɗa hadisin da ya rawaito daga Allah subhanahu wataala yake cewa Allah yana cewa dukkanin aikin dan annabi Adam nasa ne ma'ana ya san ladar banda azumi Allah ya ce shi azumi na wani nike ba da ladar sa shi yasa a duk aikin alkhairi an gaya maka ladar ka amma banda azumi shi azumi shi kadai ne Allah ya san ladar da yake bai wani azumi Allah subhanahu wataala ya datar da mu Allah ya ce to tabbas idan kuka yi waton idan kuka yi azumin kun kasance cikin masu jin tsoron Allah subhanahu wataala kun kai martaba ta almuttaqun masu jin tsoron Allah wanda da shi jin tsoron Allah ne ake samun shiga aljanna wallahi mu ji da kyau ba wanda zai shiga aljanna ba ce sai ya zo wa Allah da jin tsoron Allah ina fata mun fahimta duk abinda zaka zo mu Allah da shi duk abinda zaki zo wa Allah da shi duk abinda zamu zo wa Allah da shi idan aka rasa jin tsoron Allah a cikin aikin banza ne sai da Allah ya fada ba sai tashi ba da labarin aljanna sai ce inna lil muttaqina mafaza ko masu jin tsoron Allah suna da dacewa aljanna kenan Allah ya sanya mu cikin almuttaqun ka dinga roƙon Allah ya arzuta ka da jin tsoron sa Allah ka arzuta mana jin tsoron ka sai Allah ya ce
ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون
الله يكفي أياما معدودات وأنا كيري كدايو kwanakin azumin Allah ya ce ma'adudat abin lisaha ne mutum zai iya lisanta su da hannunsa kwana nawa kenan kwana 30 ko 30 ba daya azumi kwana 30 yake yin ai ko kuma 30 ba daya shine ayyamu ma'adudat kwanaki ne Allah ya ce ma'adudat abin kilgewa wanda mutum zai ilga za a ce yau ana dai da watan Ramadan sai kaji an ce yau 29 da watan Ramadan jama'a ba haka bane abin kilgewa ne ko sai Allah ya ce fa man kana minkum mawhida duk wanda ya kasance daga cikin ku watan maridan marar lafiya ne yana fama da rashin lafiya aw ala safarin ko kuma yana cikin hali na bulaguro hali na tafiya fa iddatun min ayyamin ukhar Allah ya to ya ramka wannan kwanakin da ya sha a cikin su a wasu kwanaki na daban idan muka dauki fiqihu wannan aya fa man kana minkum marida duk wanda ya kasance bai da lafiya sai malam suka tattauna a nan suka ce marar lafiya kashi biyu ne marar lafiya kashi biyu ne akwai wanda la yatiqu as-sawma bihalin shi ba zai yi azumi ko tabata akwai marar lafiyar da rashin lafiyar sa ba zai ba sa damar yayi azumi ba kwata-kwata saboda idan yayi azumi zai kai zuwa garsa rayuwarsa jama'a mun fahimta akwai wanda shi bai ma sai inda ke balantana yayi azumin ba wanda shi wanda aka sa ba oxygen wanda yake rayuwa da numfashin bature sai zai yi azumi yana cikin koma ne an sa masa rayuwa yana shakar rayuwar iska daban iska zai yi azumi kaga wannan ba zai yi azumi ko to irin wannan sai Allah ya ce kagan su sai ya aje Allah bai dora masa ba sai ya hakura lokacin da Allah ya bashi lafiya sai ya ramka wannan azumi akwai na biyu wanda shi kuma a'a yana iya yi azumi amma kuma bi dararin wa mashaqqa tare da cutarwa da kuma watan tsanantawa rayuwarsa zai yi azumi amma fa duk in yi ne da azumi to sai an kai shi likita duk in yi shi yana iya ya dauki azumi zai iya ya hakura tun keto wa alfijiri har zuwa faduwar rana amma fa in ya kai azumin to sai an zuka an yi kallo sai an kai shi likita ko kuma sai an sha magani ko kuma zai kwana galabaice kaga wannan aso sai fa yustahabbu lahu alfitr abun alfitr wanda abun da ya dace da shi shine an so ya aje azumi zai iya yi amma fa in yayi akwai abun da zai biyo baya to mustahabbi ne ya aje azumin sa kada yayi azumi akan wannan akan kada yayi azumi Allah ta au ala safarin ko kuma akan halin bulaguro malume sun tattauna wace irin bulaguro ne wani irin tafiya ne zai sanya mutum ya aje azumi ko kuma yayi kasaru sun hade wannan mas'ala a guri guda mas'alar kasaru yin raka'a guda biyu a sallah ruba'iyya sallah mai raka'a guda hudu ko kuma mutum ya aje azumi zai dake azumi dan yana cikin tafiya akan sun hadu akan cewa wanda yake tafi wanda ya bulaguro wajen jihadi idan mutum ya fita wajen yaki ko wajen abin da ya shafi wajen aikin hajji ko kuma abin da ya shafi wajen sada zumunta ko wajen wani aiki na alkhairi aikin Allah wanda Allah ne ya ce a yi idan mutum ya tafi a wannan aikin to zai iya aje azumi kuma zai yi kasau amma malumai sun samu sabani idan mutum ya tafi wajen kasuwanci misali irin duroba wanda yake kai albasa a Cote d'Ivoire sai a ce ga azumi ya zo kuma ga tafiya Ghana an yi masa lodi kuma ga watan Ramadana ko kuma dan kasuwan da yake cin kasuwar ƙauye zai tafi kasuwa ya ciyo kasuwar to shi azumi za shi ko kuma shi ko kuma zai azumi ne in ya je kasuwar kasar za shi ko zai cika sallar ne suka hada mas'alar su a wannan wuri wasu suka ce a'a suka yi jawazin cewa ba laifi wanda ya ce kasuwar tuna kasuwanci gaje to mutum zai iya kasar kuma zai iya aje azumi idan misali masu wannan fatawar idan mutum zai tafi Ghana zai kai albasa misali ko kuma Cote d'Ivoire ana sati biyu a hanya ala sabilin misal sai yayi lodi na zuwa Ghana sai ya aje azuminsa daga inda yake har ya zo Ghana sai ya ci gaba da azumi in ya dawo kuma zai dawo ya aje azuminsa idan aka yi da watan Ramadan sai ya watan ya ramka azumin kwanakin da ya sha ina fatar mun fahimta ko suka ce a'a daman ba aikin Allah bane ya je kasuwanci ne je dole sai yayi azumi ina fatar mun fahimta wannan kauli na wasu malumai ne amma abun da yafi ai kauli rajihi shine zai aje azumi sai ina fatar mun fahimta amma da wanda yake kasuwar kauye je ya dawo wannan babu uzuri ne ya aje azumi tunda zai iya jiya gida ya dawo wannan babu uzuri na yamin ne ya aje azumi ko kuma yayi yayi kasaru abin wasu malamai wallahi ta'ala a'lamu wa ajal abu nabiyu abin da ya shafi wannan masalar hali yau to wanda yake cikin halin bulaguro kuma zai iya yin azumi to yayi azumin shine mafi a'la ko kuma ya aje azumi domin ya tabbata hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam cewa sahabbai sun yi bulaguro sun yi tafiya aka yi rana ana cikin bulaguro aka yi kwala rana sai ga hatta ke wasu sahabbai suna jika barna a wasu suna suma maza Allah yake cewa kai abinda ka ji abinda maza ce ka wa'inda ba su yi azumi sun dace da lada wa'inda ba su yi azumi sun dace sun ribanta sai wanda suka ce yanzu a matsala kai ne zaka tafi misali zaka tafi difa ko kuma zandar ko yamai amma a bisu ne akwai sanyi kuma hanya lafiyayya ce baka tsoron wahala cin yin azumin ko shi ayin azumin shine mafi a'la ko mutun ya aje azumi malume sun rabu a wannan mas'ala a kauli guda biyu kaulin farin mutun zai aje azumi mutun kawai zai aje azumi tunda Allah ya ce faman kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wanda yake cikin bulaguro ko kuma mara lafiya ya aje tunda Allah ya ce in zaka tafiya ka aje to ka aje suka ce a'a in har za ka iya yin azumin ba za ka wahala ba to yin azumi shine mafi a'ala domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kushe wa'ancan da suka yi azumin ba kuma ya nuna ladar wa'anda suka yi azumi suka aje azumi ashe idan mutum na cikin halin bulaguro muhayyar abinda yake mafi rajihi qauli rajihi shine idan za ka yi tafiya an baka dama kana da shuwa in ka ga za ka iya yin azumi kai azumi idan kuma kaga zaka aje ka aje idan kai azumi ka samu ladan idan kuma ka aje ba kai azumi ka samu ladan ina fata mun fahimta ibn wa ma ja'ala alaykum fi ad-din min haraj Allah bai dora muku kunci ba babu tauye mutum a cikin sha'anina addini Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu wannan shine kauli mafi rajihi watan na ruhsa ruhsa an gurbata maka ka aje azumi kar ka huta sai Allah ya ce fa'iddatun min ayyamin ukhra to mutun ya ramka a wasu kwanaki na daban sai malamin suka ce to a wani lokaci ne ake ramka azumi ba suka ce ana yi da sallah kawai daga an yi sallah kawai za ka yi ramkan azumin ka ba suka ce a'a daga kwanakin watanni har zuwa a dai sha'aban har zuwa watan sha'aban mutun zai ramka azumin sa tun daga aka yi da shawwal ko daga shawwal har sha'aban wata goma sha ɗaya kana da damar ka ramka azumin ka kuma mutum na da dama ka dibi tsarin Allah mutum na da dama ya ramka azumin nan in ya ga dama ka yi su a tare in ana da ranka azumi guda goma in ka ga dama ka hada su wuri ɗaya ka yi in ka ga dama duk sati ka yi na guda haka ƙare musulunci ya in ka ga dama duk wata ka yi na guda rankon haka ƙare azumin ka wannan yayi ina fatar mun fahimta kuma ka yi daidai ba ka yi laifi wajen Allah subhanahu wataala ba amma wasu malamai suna ganin fa'idatun min ayyamin ukhra sai suka ce mutatabi'at dole sai mutum ya jera wa'annan azumin wanda wannan kauli dha'ifi ne bai inganta ba a sunnar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam a ƙarshen wannan nukuntar sai malamai suka tattauna kamar haka mutumin da ya jinkirta azumin watan ramadan bai yi azumi ba saboda wani uzuri na rayuwa ko rashin lafiya ko kuma mace da juna biyu ko kuma shayarwa da makamancin wannan sai bai yi azumi ba domin mu gane akwai mutanen da Allah ya dauke musu azumi wanda zamu zo mu gansu nan gaba to sai mutum bai yi azumi ba har wata ramadana yake yau ana biyar ka azumi ba sai kuma bai ci matsalar ba al mas'ala wadiha mun gane qadiyar kai ne ake biyar ka azumin wata ramadana misali mu dauki mace su ne suke aje azumi ko kuma kace ka aje yawan azumi ba mace ce idan jini ya zo mata za ta aje azumi ko to sai ta aje azumi tsawon kwana bakwai misali tana haila tsawon kwana bakwai bata yi azumi ba a watan ramadan yanzu da ramadan ya shude kuma sai ta shiga wani hali na juna biyu tana fama da ciki ta zo cikin watan ramadan har aka zo ramadan bata ramka wancan azumin ba ana bata kwana nawa kwana bakwai yanzu kuma ga wani azumi ya zaka misali ga wani azumi ya zaka bata ramka wancan ba Allah suka ce abinda za ta yi anan ko abinda mutum za shi anan shine zaka azumci wannan azumin da aka fara wanda ake ciki yanzu da sa shekara ta kama yanzu wancan sai kuma ka bari idan aka ida watan ramadana sai ka ramka azumin da ake biyar ka na waccan shekara kuma sai ka fidda sai ka hidda masa ko ka fidda masa watan mu da gaida kilo 1 da rabi na abincin garin da kuke ci in garin ku shinkawa ake ci to kullun in ka bari azumin ramadana yake ba ka ranka ba zakai azumin watan ramadana zaka ramka wannan azumin kuma ka bada fidiyar kilo 1 da rabi na abincin da ake ci a garin ina fatan mun fahimta to da wanda kuma rashin lafiya ne ya hana sa wanda rashin lafiya ne ya hana sa rashin lafiya ne ya hana sai ramka ya ranka azumin suka ce irin su Ibn Umar Allah ya kara masa yarda suka ce kawai zai ciyar ne mutum ana biyar ka azumi sai wata ramadana ya zo kawai ciyarwa za ka yi musamman irin rashin lafiyar da mutum baya tsammani ko ba a tsammanin warkewarsa to kawai mutum zai ciyar ne kamar da za mu gani nan gaba ciyarwa za shi to sai wanda kuma ya mutu matsala ta gaba wanda ya mutu ana biyar shi azumin wata ramadana mutum ne ya mutu malam Musa kuma ana biyar shi azumin wata ramadana ta yi ko rashin lafiya ko kuma jinin haila ko wani abu na daban da uzurin da ke hana mutum azumi sai mutum ya mutu bai ramka azumin da ake biyar shi ba malamai suka rabu akan wannan matsala kamar haka al-Imam Malik da al-Imam Shafi'i da al-Imam Thawri suka ce la yasumu ahadun ala ahadin to tunda ya mutu shikenan hudaman shine Allah ya dora ma bai yi ba kawai babu ramko a kansa ba za a ranka masa wannan azumin ba amma wani kauli na al-Imam Ahmad da al-Imam Layth suka ce yusamu alayhi za a masa azumi magadansa za su masa azumi idan mutum ya mutu akwai azumin watan ramadana a kansa to magadansa za su ranka masa wannan azumin al-Imam Shafi'i a wani kauli nasa da al-Imam Ahmad har yau a kaulin nasa suka ce yut'amu alayhi za a ciyar ne a madadinsa za a bada kilo 1 da rabi a madadinsa amma abin da yake kauli rajihi idan mutum Allah ya masa wafati ana biyar sa azumin watan ramadana babu ramko a kansa ba za a raba masa azumi ba sai dai Allahumma illa azumin da za a ranka in ya kasance somun nazar azumin alwashi mutum yayi alwashi yace in Allah ya bani kaza zai wa Allah azumin kwana kaza sai mutum ya mutu bai yi wannan azumin ba wajibi ne akan magarasa su ranka masa wannan azumi ina fata mun kuna fahimtar masail wanda wannan masail fiqhiyya ne wanda ya kamata kowanne mu ya zama malami a cikin wa'annan masail Allah subhanahu wataala ya datar da mu to Allah yake cewa fa iddatun min ayyami ukhar sai mutum ya ramka a wasu kwanaki na daban ne to sai wata mas'ala a ƙarƙashin wannan wanda kuma su za su yi azumi za su ci abinci amma babu ramko a kansu ba sa ramko ba su da idda ba su ramka wannan azumin daga ciki na farin malamai suka ce al-muftiruna wanda suke ci wanda azumi idan ana watan ramadan za su yi cin abinci mutane ne kamar haka zuwa mutum shi gani wanda musulunci ya dage musu har kafa an ba su dama su ci abinci a cikin watan ramadan amma wanda ba su ba haramun ne ya ci abinci da rana kiri-kiri daga farin akwai al-marid marar lafiya wanda Allah ya kashe a Qur'ani ko idan ka samu bidayatul mujtahid mujalladi na 1 shafi na 438 mali ya kawo sa malamai gaba ne sun tafi akan cewa marar lafiya idan bai da lafiya zai ci abinci ne in ya samu dama ya ranka in kuma bai iya yin azumin kwata-kwata ya ciyar babu ranko a kansa mutum na biyu shine al-musafir mu wanda yake bulaguro wanda yake cikin halin bulaguro mutum na uku ash-shehu wanda tsufa ya kaima wanda ya tsufa ya yi tsufan da ba zai iya yin azumi ba mutum na hudu al-ajuz tsofa da ta tsufan da ba za ta iya yin azumi ba za ta ci abincinta da ranar iri-iri a watan Ramadan amma kuma kullun za ta fidda watan za ta fidda kono za ta fidda fidiya za ta bada kyautar kilo 1 da rabi na abincin da ake ci a gari ko mutum na biyar kenan al-hamil mace mai ciki wanda take da juna biyu dalibi addinin musulunci addini mai tausayi wallahi babu wanda kai Allah tausayi ko akwai ba wanda ya kai Allah tausayi amma ita ma alhamil nan mai ciki ba kowace mai ciki ba akwai wata in ta doki ciki ta kamma jidali ne sirar ta haife sa ko wallahi akwai in ta doki ciki to kawai sai dai a ta karanta mata Allah ya kawo sauki akwai wata kuma sai ta doki ciki har ta haife duka ba za ta wuce dan lolayi na wasu ɗan lokaci ba to irin wanda za ta je take shiga wani hali wani yanayi to Allah ya doke mata sai ta hakura da yin azumi to zanta zata ranku zata rama azumin ne ko kuma cewa zata yi zamu gani a nan gaba da kuma al-murdi mutun na shidda wanda take shayarwa idan mace tana shayarwa ba kowace mace ba su ma za su san kawunan su akwai wanda idan tana shayarwa ko da ba azumi ake yi ba nonon ta baya wadatar da danta wannan yake iya kai danta zuwa ga halaka to irin wannan da azumi sai ta aje azumi ta sha da dandanta domin watan ad-darurat na kiyaye zarura ta kiyaye tsarin rayuwa to sai malamu suka ce yanzu wajen ramko tsohon da ya tsuwa wanda tsuwa ya kai masa da yin azumi ramko bazai ciyar ne haka tsohuwa amma wanda yake cikin halin bulaguro shi zai rama wanda yake cikin halin bulaguro zai rama wanda ya rishin lafiya ya warke zai rama amma mas'ala akan abin da ya shafi alhamil mace mai ciki da mace mai shayarwa ko suka ce za su ramka azumi kuma za su ciyar bayan ta yaye jaririnta za ta ciyar da abinci kuma za ta yi azumi wasu kace a'a za ta ciyar ne kadai wasu kace a'a azumin za ta yi amma abin da yake kauli rajihi cewa za su ci abinci kullun su bada kilo 1.5 na abincin da ake ci a garin su ba za su ramka azumi ba wallahu ta'ala a'lam wa ajallu Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu sai Allah yake cewa fa'idatun min ayyamin ukhra wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin وعلى الذين يطيقونه أكن وإندا سكي وهلا وجني أزمي أن يستطيعون الصيام مع شد مع المشقة سنا يسي أزمي أما تارد وهلا شين يطيقونه أو ترى ويا يطوقونه سنا وهلا سنا إين أزمي أما تكر أكي ولا تفيد الطعام مسكين أو ترى ويا مساكين تسمع تفيدير أبن تزوا المسكين أبا مسكيني وجماعة وهي مسكيني ɗan barayin su ne miskin ne masu bara sama hanya masu zawa masallaci ne suna damun mutane su ne miskin ne auli rajihi ba su bane miskin ne dan na faɗa muku a wannan minbarin wallahi akwai wasu ɗan baran da ya ji gajari wallahi wani ma ya kamata wasu ɗan shela na ce ya kamata meri ta zauna a zauna a kirkiro taki so ɗan bara wallahi lazim muna ba su shawara ya kamata wallahi gwamnati ta hido tsarin duk ɗan bara ko duk sati a dinga bashi ko kuma duk ini yadda ake ba ɗan kasuwa taki shi ma a dinga bashi wallahi wani abin da yake samu a baran sai kai sadi baka tara shi ba wallahi azim wani ɗan bara abin da yake tarawa a wuni sai kai sadi baka tara shi ba to miskini jama'a shine wanda abincin da zai ci na yau abincin da zai ci a gidansa sai ya fito ya nema shine miskini ko kuma ya ajiye abincin yau har zuwa wata ɗaya wasu kace har zuwa shekara ma miskini ne miskini wanda ya ajiye abincin kwana uku zuwa shekara fakiri shi ne wanda abincin da zai ci sai ya nema da kyar shi wannan wajibi ne akan al'umma ta taimaka masa wajibi ne akan fuqara ta taimaka musu amma masakin to su ne Allah ya ci a baiwa wannan abincin Allah ya dace da mu Allah ya ce fidyatu ta'amu miskin sai a yi fidiya gun hidda abunci a baiwa miskini kowane wuni zaka fitar da kilo 1.5 ka baiwa miskini sannan kuma in za a bayarwa masakin al-aqrab ake fara ba makusantan ka wanda kafi kusanci da su dan ba wanda zai cewa shi a ungosuwa ba talaka ko ai ko presidential kake watan bane karshe to in ka jiyo ba sai ka iske talakawa Allah ya dace da mu sai Allah yake cewa fa man tatawwa khairan duk wanda ya kara ya tatawwi akan kilo 1.5 akan fidiyar da Allah ya ce a bayar fa mun tatawwa khairan to duk wanda ya kara game da abinda Allah ya dora masa فهو خير له الله يتي شيني مفي الخير غيرسا كلن اذا الله يتي كاي ان دي تو تاوا ني تو كارا 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 دمن با ابوندا الله يكي سو كمر انفاق كمر يغا انا تشيروا با ابوندا الله يكي سو كمر يغا انا تشيروا شي يسا الله يدورا ما ماسو كودي امبو تم مسمن ادينغا تشيروا انا با تلكاوا ina fatar mun fahimta saboda Allah yana son yaga ana ciyarwa ba aikin da Allah yake so ya gani a cikin al'umma ana yi kamar yaga ana ciyarwa shi yasa yace in ka bayar ma bashi ne ka bashi ko manzal ladhi yuqridu Allah qardan hasanan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon ciyarwa a tafarkin sa sai Allah ce fa huwa khairul lahu ciyarwan shine ka ƙara akan abin da aka ce to shine mafi alkhairi gare ka wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun Allah ce ku yi azumi shine mafi alkhairi gare ku in har kun san cewa in kun san yin hakan shine mafi alkhairi mana in dai mutun zai yi azumi to yi azumi shine mafi alkhairi bisa da ciyarwa wallahu ta'ala a'lam sai Allah yace
القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون
الله يأتي الشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وتر رمضان وتن أزل رمضان shine watan da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da alqur'ani a cikin sa a watan ramadani ne Allah ya saukar da alqur'ani wa annabi a baitul izza Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna anzalnahu fi laylatin mubaraka
anzalnahu fi laylatin mubaraka inna kunna
إنا أنزلناه في ليلة القدر
وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر
إنا أنزلناه في ليلة مباركة lalle mu su Allah mu ne muka sabkar da alqur'ani a cikin dare mai albarka sai Allah ce a wannan ayar ta suratul qadr Allah ce inna anzalnahu fi laylatin inna la fi laylatil qadr Allah ce mu muka sabkar da alqur'ani a dare laylatul qadr da haka alqur'ani Allah ya saka da shi a cikin dare laylatul qadr kuma a watan ramadan aka saka da alqur'ani kamili a zawwa sama ta duniya a baitul izza a wannan daren ne Allah saka da alqur'ani baki daya shi sai Allah ce shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'an wata ramadan shine watan da Allah ya saukar da alqur'ani a cikin sa hudan shi alqur'ani shiriya ne linnasi wa mutane alqur'ani shiriya ne wa mutane ba abin da yake shiriya wa mutane kamar alqur'ani sai Allah ce wa bayyinatin min alhuda kuma yana mai bayani yana mai fayyacewa watan daga shari'a yana karantar da ababe na shari'a a cikin sa shi kansa qur'ani shari'a ce kuma abun da ke ciki karatu ne zuwa ga shari'a ina fatan mun fahimta duk wanda ya bisa zai gano hanyar zuwa aljanna wanda kuma ya kare sa to kuma ya bace Allah subhanahu wataala ya datar da mu sai Allah ya ce wal furqan watan da kuma abun da shahi al furqan mal suka ce wal furqan abun da ke rarrabewa abunda ke rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya shi alqur'ani yana rarrabewa tsakanin abunda yake gaskiya kuma yana rarrabewa tsakanin abin da yake ƙarya alhalalu bayyin wal haramu bayyin a qur'ani in kana karantawa zaka ji an ce maka kai aure amma ka bar zina ka samu riba kake cin riba kai kaza kai kaza kaga wannan abun alqur'ani yana fayyace yana babban tsakanin mi gaskiya da kuma watan ƙarya shi yasa wasu malamai suka ce Al-Furqan ismun min asma'il Qur'an suka ce kalmar Al-Furqan suna ne daga cikin sura kikin sura nakin Al-Qur'ani wanda yake mai girma sai Allah ce kaman shahidin kunkum shahara fal yasum duk wanda ya halarci watan Ramadana ba wanda ya gani ba lalala ba ce kamar ra'a ba wanda ya gani ka san akwai ɗan takafe wanda su ba su azumi sai sun gani idan mutum ya ci abu ba mi sai mun gani Allah ya kasu kin al'amari duka wannan alama ta jahilci wallahi duka annabi sallallahu alaihi wasallam bai wata so da ta ba ganin wata rayuwa ganye ake cewa manzo Allah an gani ya dauki wata ya dauki azumi kawai Allah ta faman shahida minkum ash-shahr wanda rayuwarsa ta yi tsawo har ya kai watan Ramadana lafiya Allah ta falya sun huto ya kawai ya kulla niyyar yin azumi kwana 30 ko 30 ba dai ka kawai tun da kaga daren da kace an ga wata ka kulla azumi ka kulla niyyar yin azumi ne yin Ramadana kwana 30 ko 30 ba daya shine Allah ce falya sunhu ya azumci wannan watan kwanakin wa man kana maridan aw ala safarin duk wanda ya kasance marar lafiya ko kuma yana kan tafa yana kan bulagoro Allah ce fa'idatun min ayyamin ukhar to ya watan ya maimaita ya ramka wannan kwanakin a wasu kwanaki daban wasu malamai sun yi tsammani su yi tawahumin cewa an aya suke cewa wannan ayar Allah ya ƙara maimaita wannan jumlar ne saboda wasu kasfi tsammanin an doke wancan hukuncin na bare cewa wanda yake akan tafiya ko a cikin halin bulaguro to fa'idatu min ayyamin ukhra sai Allah ya ƙara maimaitawa wa man kana maridan aw ala safarin fa'idatu min ayyamin ukhra Allah ya ce ina har yanzu akwai doka wanda yake da halin rashin lafiya ko cikin bulaguro Allah ya ce to mun doke maka لا يكلف الله نفسا الا وسعها كنا بهاك يا والله تشي فائده من ايام اخرى كرمكاسا افانكينا ندبني يريد الله بكم اليسر وبنجي يرا سن سوقي غريك الله يرا سن يسسوتا مكو يتوسيا مكو ولا يريد بكم العسر الله بايا سن يتننتا مكو الدين المسلم تي باب تصرني اذا كجا متين ينا وهلا ا cikin الدين شي يسو amma addini babu wahala wama ja'ala alaikum fi ddini min haraj babu tsanni a cikin addini sallah ya ga ce in ba kai ya tsaye kai mi kai a zaune in ba kai a zaune kai mi a kwancan Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu daga yuridu Allahu bikum al-yusra ubangiji yana son yana so muku sauki wala yuridu bikum al-usra kuma Allah baya ne yi tsananta a gare ku wala tukmilu al-idda Allah ce don ku cika lisahi wasu ka ce malam sai saba da gun fassara wannan ayar akan ku zantu duka kamar kai kamar haka wali tukmilul iddata ku tike lisafin kwanakin ku na watan ramadan ku tike lisahin kwanakin ku na watan ramadan kwana 30 ko kuma 30 ba daya sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi ku suka ce a'a wali tukmilul iddata wayan can kwanakin da kuka sha a cikin watan ramadan ba kai azumi ba to karamka wannan azumin dan ka cika adadin kwanakin da aka azumta 30 ko 30 ba daya mafhum sai Allah ya ce wala tukabbiru Allah ala ma hadakum kuma dan kuwa Allah ka barbari tun daga rada aka ce an ga wata to kuyi kabbara har zuwa lokacin da liman zai zo a masallacin Idi akan irin abin da Allah ya muku na shari'a idan Allah ya hore ka kai aikin alkhairi to kawa Allah subhanahu wa ta'ala godiya kuma ba kalmomi ba bi tsada a rayuwa raka dinga Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar Allahu akbar walillahi hamdu fi kalmomi mafi tsada a rayuwa sai Allah ce wala allakum tashkurun ko kunyi wa Allah godiya akan wannan ni'imar domin ba kowa ba zai samu ya ga yayi azumin wani lafiyar salau da halin sa amma bai yin azumin wani a'a an fara azumin ba a ƙare da shi ba ya mutu wani ya fara bai iya kai azumin to kai kayi azumin har ka kai shi ƙarshe to Allah ya ce ku gode wa Allah subhanahu wataala akan wannan ni'imar. Allah muna maka godiya akan wannan ni'imar, abinda muka faɗa da dai zaman to gaskiya Allah ya ba mu lada, kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta muna. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sanya wa karatun mu albarka, kurakuri Allah subhanahu wataala ya yafi muna. Allah ya sanya albarka a dukiyar mu, ya sanya albarka a rayuwar mu, ya sanya albarka a zuriyar mu, ya sanya albarka a karatun mu, ya sanya albarka a ilimin mu, ya sanya albarka a ayyukan mu baki daya. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya iya mana abin da ba mu iya wa kawunan mu, wannan kasar tawo mai albarka. Allah subhanahu wataala ya tsare mu, ya tsare mana imanin mu. Allah subhanahu wataala ya ilmantar da mu abin da yake mai amfani. Allah subhanahu wataala muke roƙo idan arzikin mu yana sama Allah ya saka mana da shi, idan yana ƙasa Allah subhanahu wataala ya kusanta mana da shi, idan yana kusa Allah subhanahu wataala ya damƙa sa a hannun mu, idan Allah ya miƙa mana shi Allah ka sanya albarka a ciki. Allah subhanahu wataala muke roƙo wannan damanar Allah subhanahu wataala ya sanya mata albarka ya kai inda aka nufa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.